Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16 da 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Download FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akwai yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 29 ga watan Nuwambar shekarar 2017. Ibrahim Jarmai ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Shugabannin kasashen Turai da na Afirka sun halara yau Laraba a kasar Ivory Coast don taron kolon da zai maida hankali akan batutuwan da suka shafi nabiyoyin biyu. A kasar Zimbabwe, kotu ta sallami wani fasto ɗan rajin siyasa wanda aka tuhuma da laifin yi wa gwamnatin tsohon shugaba Robert Mugabe zagon ƙasa. Gwajin harba makami mai linzami mai cin dogon zangon da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan tun bayan wanda ta yi a watan Satumba ya ƙara zafafa zaman ɗarɗar.
Kanan labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa yayin da shugaba Muhammadu Buhari ke ci gaba da halartar taron kungiyar haɗin kan Afirka AU da ta tarayyar Turai EU a birnin Abidjan da ke ƙasar Cote d'Ivoire, wasu daga cikin batutuwan da taron zai mayar da hankali sun haɗa da:
kaga yanzu wannan magana da aka ce wai cinikin bayi ya sake dawowa Afirka, ga abun nan ana ganin har an buɗe kasuwa ta cinikin bayi a Libya, ana sa ran za a yi da matsaya tsakanin mu da kasashen Turan.
Haka kuma a birnin New York da ke nan Amurka an yi wani gangami a kofar jagadancin ƙasar Libya da ke nan Amurka, inda mata suka ce a matsayinsu na iyaye ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen wannan yaƙi da sayar da mutane baƙar fata a 'yan Afirka da ake a can Libya.
No friend, please liberate no friend. This haram. We cannot take no more.
Akwai mu da shirin himma, amma duk kafin nan sai kun saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugabannin kasashen Turai da na Afirka sun halara yau Laraba a kasar Ivory Coast don taron kolon da zai maida hankali akan batutuwan da suka shafi nahiyoyin biyu, ciki har da haɗin gwiwar tattalin arziki da samar da ayyukan yi da ƙaurar jama'a da kuma tsaro da wanzuwar zaman lafiya. Taron kolin na kwanaki biyu da kasashen tarayyar Turai da kuma ƙungiyar kasashen Afirka za su yi a birnin Abidjan zai tara shugabannin kasashe 55 da ke mambobin ƙungiyar kasashen Afirka da kuma shugabanni 28 daga kasashen Turai. A lokacin wata ganawar ministoci gabanin taron da za a fara, mataimakin shugaban majalisar zartarwar ƙungiyar tarayyar Afirka, Kwesi Kwatari, ya ce muna ƙoƙari ne mu ƙarfafa salon siyasa mai ɗorewa domin amfaninmu da kuma na 'ya'ya da jikokinmu. A 'yan shekarun nan, gwamnatoci daga nahiyoyin biyu sun fuskanci ƙalubalen 'yan gudun hijira da ke ratsawa daga ƙasashen arewacin Afirka suna tsallaka tekun Bahar Rum akan hanyarsu ta zuwa Turai, inda aka yi ta muhawara akan sake tsugunar da 'yan gudun hijirar da kuma yadda za a kare su akan waɗannan hanyoyin masu hatsari da suke bi waɗanda ke janyo mutuwar dubbansu a kowace shekara.
A kasar Zimbabwe, kotu ta sallami wani fasto ɗan rajin siyasa wanda ta tuhuma da laifin yi wa gwamnatin tsohon shugaba Robert Mugabe zagon ƙasa. Wata mai shari'a a babbar kotu, Priscilla Chigumba, ta yanke hukuncin cewa babu wata shaidar da ke nuna cewa Evan Mawarire ya nemi ya hamɓarar da gwamnatin Mugabe a shekarar da ta gabata a lokacin da ya jagoranci wata zanga-zanga ta nuna ƙin amincewa da mulkin daɗaɗɗen shugaban Mawarire, wanda ya ƙaddamar da wata gwagwarmaya a shafukan sada zumunci mai taken This Flag. Ya sanya jerin hotunan bidiyo da ke nuna inda yake kira ga jama'a da su zauna gidajensu kada su je aiki ko wuraren sayayya. Mawarire ya faɗa wa manema labarai a wajen kotun bayan da aka yanke hukuncin cewa abin da ya fuskanta wani abu ne da bai dace ba, ya kuma ce akwai buƙatar muga abubuwa da za su nuna mana cewa fannin shari'ar ƙasar zai kasance mai zaman kansa fiye da lokacin gwamnatin da ta shuɗe.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwajin harba makami mai linzami mai cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan tun bayan wanda ta yi a watan Satumban da ya gabata. Ya ƙara zafafa zaman ɗarɗar yayin da ƙasar ta Koriya ta Arewa ta sanar cewa yanzu makamanta za su iya kaiwa ko ina a cikin Amurka. A yau Laraba wani mai sanarwa a talabijin na KRT mallakar gwamnatin Koriya ta Arewa ya faɗi cewa an samu nasarar gwajin harba sabon makami mai linzami mai cin dogon zango samfarin Hwasong 15 wanda aka kera bisa shawarar jam'iyyar ma'aikata ta Koriya. Biyo bayan gwaje-gwajen makaman da Koriya ta Arewa ta yi a baya, ƙasar ta yi kirarin cewa makaman nata za su iya dira kan kowane ɓangaren Amurka. Amma wannan shine karan farko da ƙasar ta iya cimma haka da sabon makaman da ta kera, wanda jami'an Amurka da na Koriya ta Arewa suka amince da cewa makaman zai iya yin tashi mai nisan da yafi waɗanda ƙasar ta gwada harbawa a baya.
Ana sa ran wakilan gwamnatin ƙasar Siriya za su je Geneva yau Laraba, inda za su yi ganawar neman samar da zaman lafiya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya za ta jagoranta da zummar kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 7 ana yi. An fara ganawar jiya Talata, inda jakada na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen de Mistura ya gana da wakilai daga ɓangaren 'yan adawa. Stephen ya ce daga baya ɓangarorin biyu za su samu damar tattaunawa ido da ido a Geneva. Kamfanin dillancin labaran sana mallakar gwamnatin Siriya ya ce an samu jinkiri daga wakilan gwamnatin ne saboda buƙatar da 'yan adawa suka gabatar akan cewa shugaba Bashar al-Assad ya sauka daga mulki a matsayin wani ɓangaren kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Wannan batu ya jima yana kawo cikas a shekarun da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shafe tana ƙoƙarin shawo kan gwamnatin Siriya da 'yan tawaye da su yarda da shirin sulhu domin samar da zaman lafiya a ƙasar.
A wajen wani taron sujada da dubban 'yan Myanmar suka halarta a birnin Yangon, birni mafi girma a ƙasar ta Myanmar, yau Laraba Papa Roma Francis ya yi magana akan buƙatar yin gafara da kuma kaucewa yin ramuwar gayya. Sai dai karo na biyu kenan kai tsaye bai ambaci batun kisa da ƙuntatawar da aka yi wa musulman Rohingya ba a ziyarar da yake yi ta kwanaki huɗu a ƙasar. Bayan da ya yi jawabi akan mutunta addinan wasu a wata ganawa da ya yi da jami'an diplomasiyya jiya Talata. Kusan mutane 150 'yan cocin Katolika a faɗin ƙasar ne suka haɗu a filin wasannin kai kasan don taron sujadar, wasu tun da dare suka iso don su samu wurin zama.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da bari mu fara rahoton namu daga ƙasar Cote d'Ivoire, inda ake gudanar da taron haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar haɗin kan Afirka da tarayyar Turai. Wasu daga cikin batutuwan da ake sa ran za a tattauna a kansu sun haɗa da yadda za a magance yawan tururuwar matasa zuwa ƙasashen ƙetare, inda da dama ke hallaka a hanya, wasu kuma ake sayar da su a matsayin bayi. Daga Abuja, Nasir Adam El-Hika ya aiko mana da ƙarin bayani.
Taron haɗin gwiwar ƙungiyar Afirka EU da ta tarayyar Turai EU a birnin Abidjan na Cote d'Ivoire ya kankama kan lamuran tsaro da zaman lafiya da ya shafi nahiyoyin biyu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na daga cikin shugabannin Afirka 55 da ke halartar taron, da kuma na Turai 28. Kamfen ɗin da ya somo tun zamanin mulkin mallaka, inda William Wilberforce ya yi yaƙi da cinikin bayi, na daga lamuran da taron zai mai da hankali a kansu, yayin da ake samun 'yan Afirka musamman ma matasa da kuma mata a keɓe kan yi yunƙurin shiga Turai ta ƙetare tekun Bahar Rum da hakan kan sanya su a koyaushe kasa da rasaransu. Kwanan nan ma 'yan mata daga Najeriya 26 suka mutu aka yi jana'izan su a Italiya. Mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya yi ƙarin bayani.
Abubuwa da yawa da suka damu Afirka, akwai abubuwa da yawa da suka damu ƙasashen Turai. Kaga yanzu wannan magana da aka ce wai cinikin bayi ya sake dawowa Afirka. Ga abun nan ana ganin har an buɗe kasuwa ta cinikin bayi a Libya. Ana sa ran za a yi da matsaya tsakanin mu da ƙasashen Turai nan. Akwai yadda za a yi maganin wannan. Akwai abubuwa da suka shafi matsaloli na dangantakar cinikayya da irin jama'ar da suke tururuwa suna shiga jirgi har kana yi wasu su suna ta nutsewa a cikin teku kokarin da suke wasu je Turai don suna ganin arziki za su samu a can. Muhimmin abin da ma ake so a fuskanta a wannan taro shine shin wato wannan tanadi ƙasashen Afirka suke wa matasa. A nan Afirka fiye da rabi na al'ummar da suke wannan ƙasashen mu na Afirka matasa ne ƙasa da shekara 25. To wani shiri ake musu dangane da ilimi ko ya sana'a, maimako a ce irin wannan abubuwa suna ta tasowa na cewa yaranmu maza da mata suna ruwa suna tafiya suna guduwa.
Wato Malam Garba Shehu, wannan ya nuna shugabannin Afirka sun fara nuna damuwa kenan ga yadda matasa ke yin wannan tafiya ba bisa ka'ida ba.
A wannan tabbas abin damuwa ne, majiya ƙarfi mu namu suka tsallake suka bar ƙasar mu, to waye zai tona ƙasar? Shugabannin Afirka za su saurari matasa su ji me matsalolin su, ya kuma za a yi magani abubuwan da suke damun su.
Galamuran tsaro zantawa kan mafita akan karuwar hararin ta'addanci da ya zama ruwan dare game duniya zai zama wani jigo a ajandar taron. Yadda kungiyar ta'addanci ta Daesh da takwarata mai mubaya a yankin tafkin Chad Boko Haram ke ci gaba da haddasa cikas ga tsaro ya dau hankalin masu sharhi. Yusuf Idris mai samari daga Mambila yace ya dace shugabannin na Afirka su yi koyi da sauran na Turai wajen kashe wuta tun tana karama, ko kuma da zarar an samu akasi su damƙo waɗanda ake zargi su hukunta su maimakon barin wasu na amfani da kalmomin kiyayya wajen ƙara rura wutar fitina.
To IPOP, kungiyar IPOP da Boko Haram, akwai abun da ya fita muni, don me ba za a zaƙulo su tun ba su balaga ba? Sai an bar su ya ce an tara ƙasashen duniya, a tara kuɗaɗe, a dinga ɗaukan dukiyar ƙasa, kuma ana zuwa za a yaƙi su ‘yan ta’adda? Wannan gwamnatin ne kaɗai ta isa ta zaƙulo su ta hukunta su, haƙƙinta ne ta zaƙulo su ta hukunta su.
Shugaba Alassane Ouattara na Côte d'Ivoire zai shirya shugabannin wata liyafa inda za su ƙara sabawa da juna, kamar gabatar da shugaban Gambia Adama Barrow da kuma yiwuwar halartar sabon shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Nasiru Adamaili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Hikaya. Sai kuma wani gangami da aka yi jiya a gaban ofishin jakadancin Libya da ke nan Amurka domin nuna kyama kan yadda ake sayarwa da bautar da baƙaƙen fata 'yan Afirka a matsayin bayi, inda mata suka ce ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen wannan yaƙi. Abokin aikinmu Babu Yakubu Makili ya aiko mana da wannan rahoto.
A wurin taron gangamin da al'umman Afirka suka shirya a jiya a birnin New York a kan nuna adawa da bautar da mutanen Afirka da ake yi a Libya, mata sun yi jawabai kuma sun yitar da wannan lamarin, sai dai waɗansunsu sun buge ne da kuka a jawaban da suke yi.
This haram. We cannot take no more.
Tashi a yanta ‘yan uwanmu, wannan haramu ne. Ba za mu iya daukar wannan cin zarafin ba.
This is a cry of humanity. Please stop slavery. Please stop slavery.
Wannan kuma tana cewa ne, kuka ne muke yi na tausayawa bayin Allah. Ku daina bautarwa. Ku yi wa Allah ku daina bautarwa.
As a North African, I want to say that I condemn Libya and my Libyan family out there who are benefiting from the slavery and the abuse and the raping of black African brothers and sisters who are my.
Wannan kuma ta ce, a matsayina wacce ta fito daga arewacin nahiyar Afirka, ina tarda Allah wadai da ayyukan mutanen Libya masu amfana da bautar da ƴan uwana bakar fatan Afirka da cin zarafi da fyaɗe.
Africans are not for sale.
Africans are not for sale.
Africans are not for sale.
Taron gangamin da aka gudanar a kofar ofishin jakadancin Libya a Majalisar Dinkin Duniya ya tattaro ‘yan Afirka da ke zaune a birnin New York da dama. Abin mamaki, mata ne suka fi yawa a wurin wannan taron wanda aka gudanar da shi cikin yanayi mai sanyi. Na samu wannan matar ce tana cewa,
my name is Fantasano from Ivory Coast. Okay, first of all, the Libyan don't have a government. So I rather speak to my all African president. They have to make a coalition and go to Libya.
Tace suna da Fanta daga kasar Abrikos nake. Da farko dai Libya ba ta da gwamnati, don haka zan yi wannan kira ce zuwa ga shugabannin Afirka da su kafa rundunar haɗin gwiwa su shiga kasar Libya su ƴanto mana ƴan uwanmu. Wannan shine sako na. Priscilla Sifu ita ce sarauniyar kyawun gabon mazauniyar Amurka a shekarar 2017 da 2018. Ita kuma ta halarci wannan taron gangami kuma ta ce,
my message to the leaders of Africa and everywhere in the world is that they have to free our people in Libya. We are raising our voice so that they can hear us.
Ta ce sako na ga shugabannin Afirka da na ko'ina a duniya shine su taimaka a ƴanto mana ƴan uwanmu a Libya. Muna cire murya ta yadda za su ji mu. Richard Asere mai lakabi Daddy Rich dan Najeriya ne kuma yana cikin shugabannin da suka shirya wannan taron gangamin, ya ce za su ci gaba da matsa lamba.
We're not going to stop, we're going to continue, we're going to make sure the EU, we want to make sure the AU, they are all included, there got to be some educational discourse, press conference.
Ya ce ba za mu tsaya a nan ba, za mu ci gaba har sai kungiyar tarayyar Afirka da ta Turai da sauransu duk sun dau matakai, kuma za mu ilmantar tare da shirye tarukan manema labarai akan wannan batu yadda za a kawo ƙarshen bautar da al'umman Afirka a ƙasar Libya. Baba Yakuma Kiri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York.
To a gaida Baba Yakuma Kiri. To bari mu koma Najeriya, inda matasa daga jihar Bauchi suka kuka musamman kan yadda aikin yi bayan kammala karatu ke ƙara zama sai ɗan gidan wani da wani. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
A tattaunawa da Malam Aminu Usman Badala Azare, wanda ya kammala karatun digiri a Jami'ar Maiduguri, ya ce suna fuskantar barazana a gwagwarmayar neman aiki. Sannan ya ci gaba da cewa,
muna fuskantar barazanoni kamar yanzu in za a ɗauki mutum a aiki sai a ce sai yara da shekara ƙananan shekaru. Kwanan nan ne muka kai takardunmu zonal office na EFCC da ke garin Gombe. Da muka kai takardunmu, to a cikin abin da aka turo mana ma na cewa a kai takardun an ba da yawan shekaru ɗin. Don ni jami'ar da ni University of Maiduguri ne. Saboda rikice-rikice da su yajin aiki da su wani ne, tun 2007 muke makarantar, ba mu gama ba, mu yi sabis ba sai 2015. So in ka yi gaza ga shekarun suna da yawa, kuma shekarun nan duk a cikin shekarun mu suke na haihuwa. To wannan matsalolin duk su suka jawo aka yi samun delay. Sannan kuma idan aka zo za a ɗauki aikin sai ka san wani ɗan siyasa ko ya san ka. Banda wannan, akwai in za a ɗauke ka aiki yanzu sai ka samu wani suna a cikin sunanka wanda ya kama da wani sunan babban ɗan siyasa, ko sunan wani gogaggen ma'aikacin gwamnati wanda ya nisa, ko kuma sunan wani da ya wadda sananne ne, ficacce ne, ana faɗan sunan za ka ga an san shi. In dai aka kai takardunka da wannan suna a kai, to kar ka raba wani ɗayan biyu.
To a dangane da hakan ne sai na tuntuɓi tsohon shugaban ƙungiyar ƙwadugo na jihar Bauchi, Comrade Abdullahi Koli, inda ya ce yanayin babu daɗi kasancewar guraben aiki sai 'yan alfarma.
Gaskiya yanayin ba shi da daɗi idan muka duba yawan matasa da suke gama digiri ko suke gama diploma ko kuma su gama sakandare, musamman kai la'akari da shekaru da ake sawa ce ka kammala karatu sakandare kada ya wuce shekara 22, diploma kada ka wuce 25, da digiri kada ya wuce shekara 27. To akan samu matsala a wannan, saboda ba a la'akari da yanayin jami'o'inmu bisa la'akari da yawan tashin-tashina na yajin aiki. Ba tunukon ɗalibi ya gama a shekara 4 ko 5 sai ka samu wani masu ya shekara 9. A da kwazonka da takardarka ita take fidda kai ka zama ka samu aikin yi, to sai kuma ya zama an shiga yin wani abu da ake ce masa alfarma. Alfarman nan ko ba kowa ake wa ba, sai manyan mutane ko kuma wanda yake da haƙƙin abin yake hannunsa, har ana ba shi wani suna slot. Sai a ce an ba wa ɗan majalisa kaza ko an ba wa gwamna kaza, sai abin su raba ma ƴaƴansu da jikokinsu ko da ƙannansu ko da aminansu. Saboda ce ko da ya cancanta ko da bai cancanta ba, a ƙarshe sai ka samu wanda ya cancanta yana nan yana ta fama, saboda ba ya da ubangida ko ba ya da ɗan'uwa a cikin gwamnati. Wannan ma babbar matsala ce da ta shafi ayyukan gwamnati ko kuma ɗaukan matasa aiki.
Sharhi kenan dangane da yanayin aiki a Najeriya daga bakin tsohon shugaban ƙungiyar ƙwadugo na jihar Bauchi, Comrade Abdullahi Koli. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa ƙarfe 10:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da baƙonmu Kairuddin Umar, ɗan asalin jamhuriyar Nijar amma mazauni birnin New York. Kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda baƙon namu ya kammala bayanin yadda ake mutunta ɗan adam a nan Amurka. Yau kuma na fara tambayansa ne, ya ya ɗauki ɗawainiyar karatunsa ganin karatu a jami'a a nan Amurka abu ne mai tsadar gaske?
Kuma wurin nan ka ga gaskiya, saboda karatu a Europe kaman banza ne, bai da tsada ko ka. Amma a garin nan mugun bala'in tsada ke gare shi. Amma yanda Allah ya yi, sai muna aiki muke yi muna biya. Ka gani sai kaman in safiya ta yi ina da aiki wanda nake yi full time, shi ne wanda aikin da kake yi kaman awa kimanin awa 8 zuwa abin da ya haka. in abin da kuma bayan shi ina da wani part-time shi wannan awa hudu ba zai kai awa tabbas ba da yanda kai tukunna kuma in je school full-time ina barci na duka-duka awa hudu ne nake yi kowane rana sai da na kare karatu kullum ina wurin aiki daga na kare aiki a je school sai da na ida babu abin ga facilities kan
babu wannan
abin da komai gaskiya sai ka samu cikin sosai
ba lokacin walawa a wannan
babu lokacin wala kawai karatu ne in ka sashi gaba shi ne kawai zaka yi akan
to da ka gama ya maganar samu aiki don ka ce kai aiki a Indiana ko kuma nan kake yanzu
da na ida na samu aiki a Indiana da na samu aiki a Indiana na fara shekara ɗaya kawai sai na gani kawai wannan aikin ma bai min ba sai na ce kun gane wannan garin komai ya yi abin yanda yake ban ji daɗin aikin ba sai na ce kawai soja zan shiga sai na mai da kaina rayuwar soja na sai na yi ɗanka sani a soja.
To, yanzu kai soja ne kenan?
A nayi retire.
Kuma dai?
Eh nayi retire.
Sai ana shiga soja ɗan kwanaki kaɗan kuma a hita ne a nan America?
To, nayi shekara hudu nayi sai na jimu a wurin training. A wurin training da na jimu, to nan ga shi yasa nake ce maka garin nan suna baka incin ka. Da na jimu sai suka ba ni retirement menene retirement sun ba ni sun ɗauki nauyi na duka sai in mutum dai in dai baka rayuwa amma dai in dai kana rayuwa za mu ɗauki nauyin ka duka an baka duk abin da kake nema an kawo maka shi da sauƙi kuma an baka scholarship an baka abin da dama
ai na ka jimu
ban ji ba
na ce ai ina ka jimu a ina nuhin a nan a cikin America ne sannan kuma a wani
a cikin America ne na ji cikin America ne musamman nan ga ana training ne ake kaman zaka yaki ba su wasa suna training gaskiya suna training sosai saboda ko ka je wani wuri kullum kana ready
kenan kai hasaran wani bangare na jikinka
alhamdulillah abin da guyuwa ta ji ciwo an yi mini surgery amma yanzu alhamdulillah ina tafiya kaman mutum da kowa yake tafiya ba wani matsala
kuma yanzu kana aiki a wani company ko wata ma'aikata
to yanzu ba zan ce maka gashi abin da yake amma dai na san ina zuwa school university zaka ina zabi university da duk kake so a cikin university ka zabi sai su biya maka kuma ana biyan ka idan kana zuwa school kana da kuɗi ana biya bayan biyan wancan da ake baka na retirement shi ma na wani biyan kuna da salary kaman kimanin iko da ya ka fi sa
to yanzu duk da irin wannan hali da ka samu kanka ciki ya za ka kwatanta rayuwar nan idan ka kwatanta rayuwar gida Niger
to rayuwa gaskiya nan da ana yace alhamdulillah amma gida nan gaba a son ragwanci gida kuma in gani ba a kama jiki ne ne nake cewa ba a kama jiki sai ya gani ana zama kashe wando ana zama ba a komi shi yasa ba a ci gaba amma nan ga idan ka kama jikinka wallahi da yarda Allah za a rasa jimurinka shi ne difference shi ne bambancin Nijar sai ka tarza ga mutane nan da yara da ƙarfi da komi ba a aiki sai zaman bakin ƙofa ba sai kai maganan banza sai magana wanda bai kai bai kawo shi kawai ake yi ko wurare akwai abu da yawa da muke gani za mu iya yi don saboda ta ci gaba.
Malam Kaladin ga shi ka koro bayani amma lokaci ya ɗaga min hannu. Masu saurare a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu amadin bakon namu Karadun Umar da kuma Julie Gresham wadda ta daida sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Tuma da Allah Ladan Ibrahim Ayawa kenan da shirin himma yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta email.
Sakon farko ya fito ne daga Malam Rilwanu Ibrahim London dake unguwar Dumde a garin Wuba a Adamawa. Yace Assalamu alaikum VOA don Allah ku fada wa gwamnatin jihar Kaduna karkashin jagorancin Malam Nasir El-Rufai cewa ya kamata ya samar wa malaman makarantar da ya kora aikin yi domin wallahi zai jefa dewan su cikin halin ƴan rabbana ka wadata mu. Gwamnati Abinu Bello Masari na jihar Katsina ina ka dosa ne tunda muka zabe ka muka zura ido mu ga irin yadda zaka samar mana da ayyukan da za su inganta rayuwar mu amma sai mu ka buge ga yi makarantun Pentin jami'ar APC daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a daga Shewa Adamu Rijo yace hakika cafke wasu mutane da dabbobi waɗanda ake zargin sun sato su ne da jami'an tsaro suka yi a jihar mu ta Niger wani abu ne da zamu iya cewa abin ayaba ne da fatan za a gudanar da kokarin bincike akai domin yi musu hukunci matuƙa dai sun aikata laifin da ake tuhuma su da aikatawa a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke kokarin ganin an yi wa ma'aikatan ƙasa ƙarin albashi kwatsam sai gashi gwamnatin jihar Kaduna ta kori ma'aikata na ƙananan hukumominta har fiye da 4000 tabbas hakan ya nuna cewa wannan yunkuri da gwamnatin Buhari ke na ƙarin albashi ba zai cimma nasara ba daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dilin daji jihar Kebbi da Ado Salati Goma Annabi Rijau da Abubakar Sadiq Bellal da Sani Umar na Liliya mai mai makuku Salamu alaikum VOA to kalubalen ku shugabannin kasashen duniya wallahi kun shiga uku da Koriya ta Arewa ganin yadda ta kammala mallakan makamin nuclear ta sako daga Musa Wada da Zainab Musa mai Adwa da Aishatu Musa Wada Barkin Ladi jihar Plateau Assalamu alaikum murya Amurka na Allah ku bamu dama mu yi godiya ga shugaba Muhammadu Buhari a bisa umarnin da ya bayo gwamnonin jihohi na su biya albashi da ake bin su kafin Kirsimeti da fatan za su bi wannan umarni na shugaban kasa sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Sani Gulle Kamfala da Abubakar Kawu Girgir to a ci gaba da aiko da sakonni mun kuma za mu ci gaba da karantawa
to a gaida Ladan Ibrahim Ayawa da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu yanzu ga labari amma nan karan a takaice
Shugabannin kasashen Turai da na Afirka sun halara yau Laraba a ƙasar Ivory Coast don taron kolin da zai maida hankali akan batutuwan da suka shafi nahiyoyin biyu ciki har da haɗin gwiwar tattalin arziki da samar da ayyukan yi da ƙaurar jama'a da kuma tsaro da wanzuwar zaman lafiya Taron kolin na kwanaki biyu da kasashen tarayyar Turai da kuma kungiyar kasashen Afirka za su yi a birnin Abidjan zai tara shugabannin kasashe 55 da ke mambobin kungiyar kasashen Afirka da kuma shugabanni 28 daga kasashen Turai A kasar Zimbabwe kotu ta sallami wani fasto dan rajin siyasa wanda aka tuhuma da laifin yi wa gwamnatin tsohon shugaba Robert Mugabe zagon kasa Wata mai shari'a a babbar kotu, Priscilla Chigumba, ta yanke hukuncin cewa babu wata shaidar da ke nuna cewa Evan Mawarire ya nemi a hambarar da gwamnatin Mugabe a shekarar da ta gabata a lokacin da ya jagoranci wata zanga-zanga ta nuna kin amincewa da mulkin daɗaɗɗen shugaban. Gwajin harba makami mai linzami mai cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan tun bayan wanda ta yi a watan Satumba ya ƙara zafafa zaman ɗarɗar da ake yi yayin da ƙasar ta Koriya ta Arewa ta sanar da cewa yanzu makamanta za su iya kaiwa ko ina a cikin Amurka. A yau Laraba wani mai sanarwa a talabijin na KRT mallakar gwamnatin Koriya ta Arewa ya faɗi cewa an samu nasarar gwajin harba sabon makami mai linzami mai cin dogon zango samfarin Hwasong 15 wanda aka kera bisa shawarar jam'iyyar ma'aikata ta Koriya ta Arewa.
To masu sauraro anan zamu dasa aya sai kuma can an jima dalilin Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Legislation da ta hada da bada umarni. Da injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean Ibrahim Jarmai ke cewa huta lafiya a dakatar shirin yau da gobe.